sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 kai tsaye a jamhuriyar Niger kuna yin wannan shiri a yamaya gidan radio VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Aniya a yanar internet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC ke marhabin lalai gare ku a cikin wannan shiri na dare.
Wannan tsari da aka dauka har ya kai an fara kama alƙalai na kotun koli na Federal High Court da sauransu, ina ganin kamar cewa zai taimaka wajen haɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa.
Barista Zubairu na mama kansa mamen da rundunar 'yan sandan farin kaya na Najeriya sa kai a gidajen wasu alƙalai a daren jiya Juma'a. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya da kuma jawabai daga dattijai, sai kuma mu karkare da shirin wasanni a takaice. Yanzu ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew har yanzu yau Asabar tana ci gaba da kasancewa babban barazana ga yankin Georgia da arewaci da kuma kudancin Carolina. Guguwar da ta yi dalilin mutuwar mutane 900 a ƙasar Haiti, kana ta raba dubban jama'a da muhallinsu, kana yanzu aka tano su zuwa Jamhuriyar Dominican da kuma Jamaica da Cuba har zuwa Bahamas. Yanzu dai an tabbatar ta kashe mutane 4 a jihar Florida a nan Amurka ranar Alhamis da Juma'a. Hukumar kula da yanayi na nan Amurka da ke Miami ta faɗa da safiyar yau Asabar cewa guguwar tana gudun kilomita 30 wato mil 20 kenan daga kudu maso yammacin Charleston da kudancin Carolina, sai kuma arewa maso gabashin inda take gudun kilomita 19 cikin sa'a guda. Ita ko kasar Haiti wadda wannan abu ya auka mata tana fama da talauci, bata gama farfadowa daga girgizan kasar da ya same ta ba a shekarar 2010, kwaron kuma sai ga wannan mahaukaciyar guguwa ta auka mata. ‘Yan sanda a ƙasar Jamus sun ce suna farautar wani matashi ɗan shekaru 22 mai suna Jabra Albakar, wanda suka samu bayanan sirrin cewa yana shirin kai harin bom. Mahukuntan ƙasar suka ce yanzu haka an yi nasarar damƙe wasu mutane uku da ke da alaƙa da shi Albakar ɗin, lokacin da aka yi samami a cikin gidan da shi da waɗannan 'yan talikin suke. An dai kame waɗannan mutane ne a gabashin birnin Chemes. Kakakin 'yan sanda Tom Behard ya ce yanzu haka an kai waɗannan mutane an adana su a wurare daban-daban. Suka ce suna musu tambayoyi waɗanda suke fata ya kai su ga nasarar kame ainihin shi Madugu uban tafiyar. Kakakin 'yan sandan ya ce tilas ne a yi tsammanin cewa wannan ɗan taliki haɗari ne. Shi dai wanda ake neman ɗan ƙasar Siriya ne, amma kuma mahukuntan ƙasar ta Jamus ba su faɗi ko tun yaushe yake wannan ƙasar tasu ba. Bahad ya ce ba sani ba, kila yana cikin ɗimbin waɗanda suka shigo ƙasar a shekarar bara domin neman mafaka. 'Yan sanda sun buƙaci al'ummar ƙasar da su kira su muddin suka samu wani labari game da shi Abubakar, wanda aka ce an yi wa ganin ƙarshe sanye da baƙar riga. Kawo yanzu dai ana ci gaba da farautar shi wannan ɗan taliki. Rundunar 'yan sanda suka ce jama'a su yi hattara domin ba a san ko me yake ɗauke da shi ba, wanda ka iya zame ma mutane wani babban lahani. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'ar siyasan nan ta ƙasar Morocco da ake kira Morocco Islamic Justice and Development Party ta lashe zaben sabuwar majalisar dokokin ƙasar. Sai dai tana buƙatar haɗin kan ƙananan jami'un ƙasar domin samun cikakken nasarar kafa gwamnati. Ministan cikin gida na ƙasar ne Muhammad Hassan ya bayyana sakamakon zaben na sabuwar majalisar a yau Asabar, wanda kuma zaben ya nuna cewa Prime Minister mai barin gado Abdullah Ben Karen na jam'iyyar Justice and Development Party ya samu nasarar kujeru 125 daga cikin 395. An nuna a gidan talabijin na ƙasar yadda jama'ar ƙasar ke murna har wasu na wasa da motoci sakamakon wannan zaben. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa ba nan gizo ke sakan ba fa, domin ko tilas sai jam'iyyar ta samu haɗin kan ƙananan jam'iyyu muddin za ta haɗa gwamnati, idan ba haka ba ko murna ya koma ciki. Masana harkokin siyasar ƙasar ta Morocco sun ce irin tsarin ƙasar bai baiwa jam'iyya ɗaya dama kafa gwamnati kaf ɗaya ba na samun yawan kuru'u, ta yawan samun kuru'u kawai ba. Jami'an tsaro a ƙasar Bangladesh sun ce sun kashe wasu mutane 11 da ake tuma ƴan kungiyar ta ƴan ta'adda ne a kokarin da kasar ke yi na ganta murkushe su. A yau Asabar ne ministan cikin gida na kasar Abdulzaman Khan yace waɗanda aka kashen waɗanda ake tuma ne da kasancewa ƴan kungiyar nan ta Jamaatul Mujahidin Bangladesh JMB a takaice. Dama su ne ake tuma da kai hari a wani kantin shan shayi a babban birnin kasar na wato Dhaka cikin watan Juli. Inda mutane 22 suka mutu ciki ko har da ƴan kasar waje su 17. Jami'an tsaro sun kaiwa waɗannan mutane samame ne da safiyar yau Asabar bayan da suka samu bayanan sirri cewa waɗannan ƴan ta'addan na nan boye a wani wuri a Guzufu dake wajen babban birnin na Dhaka. Kane ce sa'in da jami'an tsaro suka rutsa da waɗannan ƴan ta'addan sun nemi su mika kai amma sai suka bude musu wuta abin da yasa aka mai musu da martani kuma aka kwace kudi daga hannunsu waɗanda ake tuma sun samu ne ta fashi da makami da suke yi. Mufti Mahmud Khan wanda shine mai magana da yawun sojojin da suka kai wannan samamin yace an samu wasu abubuwa tare da waɗannan mutane da suka hada da makamai.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. A Najeriya rundunar ƴan sanda ta farin kaya DSS ta fitar da sanarwa cewa ta gano kuɗaɗe sama da naira miliyan 170 da wasu kuɗaɗen ƙasashen waje bayan da ta kaddamar da sumame a gidajen wasu alƙalai kan zargin cin hanci da rashawa. Nasira da Malika ya nemi jin ra'ayin barista Zubairu na mama kan wannan badakala.
A matsayin da 'yan ƙasa, kuma aka same su da kurakurai kowace ince in an tabbatar da zargi a kansu to ana iya a kama su. Ina so ya zama da kamar sabon abu don da ba haka ake yi ba. Saboda cin hanci da rashawa ya mana yawa. Amma yanzu a dukkan mai gudun fahimta ta wannan tsari da aka ɗauka har ya kai ga an fara kama alƙalai na kotun koli na federal high court da sauransu. Ina ganin kamar cewa zai taimaka wajen faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa tun martabanka duk darajar kowaye kai ko mai kakata ko mai kace ka tara da kasancewa doka fa za ta iya aiki a kanka. To ina ganin kana matsayinsu ne yan ƙasa da suka yi rantsuwa da doka da aka tafi tanada wajen fara aikin su alƙalin kama su ya yi daidai. Sai dai ka sani cewa kundin tsarin mulkin Najeriya in aka kama ka kasancewa inda aka kama su nan zargi ne kawai sai an tabbatar da laifin da ya sa aka kama su.
Bari ta ga yana maganar an gano kuɗi masu ɗimbin yawa miliyoyi da kuɗaɗen ƙetare a hannu.
Tun har an gano kuɗi ka kuwa kowace zargi in ka ƙara nutsawa sai ka samu ƙanshin gaskiya. Ba mafi kyawu a nan shi ne a bari hukumomin Najeriya da wannan infantan farin hula da wanda zai je kamata suke da haƙƙi a cikin gudanar da bincike da ganin cewa doka ta yi tasiri a kan wannan al'amari kowa a bari ya aikinsa.
Wannan ya tabbatar da zargin da ake wa alƙalai kenan suna haɗa kai da wasu mutane suna cin hanci da rashawa da ke shafar adalcin shari'a.
Ba zan wazance kuɗin goro ba in ce kowane alƙali a zargin ta shafe shi ba, sai dai ko ka sani Haji Nasir wake ɗaya shi ke ɓata iri. Dan an samu alƙalai ɗaya biyu da irin wannan zargi ba lallai ba ne kowane alƙalai ce haƙa hannunsa yake. Ina son fa ka sani aikin alƙalanci aiki ne mai wuya kuma mai hatsi. Kuma alƙalanmu da don gwargwadon hali zan ba a yaba musu ko a ba a ko zage su ba. Idan da gwargwadon hali suna kamantawa sai dai kaɗan daga ciki ne kake gani da sun fi haka yawa na tabbata. Da an kama wadda suka tafi da aka kama ɗin nan yawa. Aka zurfafa bincike kila a iya samu wasu daga baya amma ba na zaton don kawai an samu wasu alƙalai da wannan matsala ce alƙalanmu duka haka halayensu yake. Wannan ba daidai ba ne.
Alƙali nura da duniya, alƙali nura da duniya.
Wasu kafofin yaɗa labarai a Najeriya na cewa ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ta buƙaci a saki alƙalan da ake zargin an kama su ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe wato 5:21 a halin yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurinki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zama lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki. Lokacin da muke tasowa mun san akwai bambancin addini, amma akwai zamantakewa na mutunci da karrama juna tsakanin musulmi da Krista, da ma wanda ba shi da addini ko kuma yake bin addinin gargajiya, akwai kuma zaman lafiya. To amma sai aka waye gari, tun ana gani kamar da wasa, sai al'amari ya canja. Aka fara samun rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma kabila. Shin me ya faru ne aka shiga wannan matsala na rarrabuwar kawuna da rigingimu? Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, wadda associate professor ce akan darussan addinin musulunci a Jami'ar Jihar Nasarawa, Najeriya, za ta yi kokarin ba mu ansa. Sai a biyo mu a hankali. To kamar yadda na fara bayyanawa, a da ana zaman lafiya kuma ana mutunta juna tsakanin musulmi da Krista. To amma sai aka waye gari, al'amari ya canja. Shin me ya faru ne aka samu rarrabuwar kawuna da rigingimu da sunan addini ko kuma kabila? Tambayar kenan da abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya yi wa associate professor Sa'adatu, wato akan darussan addinin musulunci, Hajiya Sa'adatu Hassan Liman, a lokacin da suka kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Ga kuma amsar da ta bayar.
Ya wannan kuma zan sai mu duba yanayin kasan duk abin da ke faruwa a Najeriya, ba wai Najeriya ne kawai ba, sai dai a yanzu nan a duba cewan abubuwa ne suna faruwa globally. Lallai da a Najeriya mun tashi, mu kanmu makwabtanmu ba musulmai ba ne, Christians ne, mafi yawan kawayenmu da sauransu Christians ne, kuma har yanzu din dai muna haka. To amma dai yawan awareness da ake samu yanzu nan, an samu effect na harkoki da suke faruwa a duniya ya shafi abubuwa da suke faruwa a Najeriya. Sannan kuma na biyu, maganan ba a kayyade ko kuma ba a sa hankali ga irin preaching din da ake wa'azi da ake yi. Ba a sa hankali da irin wa'azi da ake yi. To mafi yawan mutane in sun fita waje sun je sun yi karatu ko kuma sun samu wata akida daban da sauransu, idan sun zo lokacin da za su zauna suna koyar da yara irin wannan akidojin ba a sani, saboda ba a sa hankali a irin abubuwan da ake koyar ma yara da kuma abin da ke faruwa a society, a ga menene akidar mutumin da yake koyar ma mutane da sauransu ba. Wannan kuma zan ce ya samo abin nan ne tun daga kan shugabanninmu da sarakuna da abin nan shugabannin unguwa da sauransu, wanda ya kamata a ce suna sa hankali ana kulawa malam wani ko kuma a pastor wani da sauransu, wani irin abu ne yake koyawa a church din shi ko kuma a makarantan shi, menene aqidar sa, me yake koya ma mutane da sauransu, saboda a san inda ya nufa da kuma yanda mutane yake abin nan din su. To shi yasa zaka ga kafin a ce kwabo kawai, kafin a ankara sai kawai a tashi a ga cewa mutane duk sun juya zuwa wani aqidar da ba a san kanta ba, saboda ba a sa hankali a cikin abin da ke faruwa tun asali ba.
Professor Sa'adatu, shin musulunci ko kuma addinin da wai ne ya faɗa, kina gani yana da matsala maimakon kowa ya yi karatu ya san abin da yake, maimakon sauraron wani ne ya faɗa, malam ya ce, yawanci malam ya faɗa, malam ya faɗa, malam ya faɗa, kuma addini ne na ilimi, in baka yi karatu ba baka sanin abu, amma kullun kana jin ra'ayin waɗansu su, kamar yadda ke bani, waɗansu kan sa kai ra'ayoyin su a matsayin su kawar da abinda addini ya faɗa su sa ra'ayin su a ciki. Shin akwai wani abinda za a yi a ilmantarwa na jama'a su daina kasancewa masu jin malam ya ce, su kasance su ma malamai ne sun yi karatu?
Gaskiya ci gaban ilimi shi zai kawo wannan. To amma kuma duk inda muka kai muka kawo da ci gaban ilimi, ai ko Alkur'ani ma ya ce ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba. Abinda ake nufi a nan shi ne, duk inda aka kawo dole kawai in dai aka koma fannin ilimi wani ya fi wani. Akwai inda in aka je dole mutum ba zai zauna kawai ya ce zai karanta Kur'ani shi kadai ya ce kuma ya sami ilimin musulunci ya yi yawa, dole sai ya samu fasarar malamai da sauransu. To sai dai abinda za mu kira mutane a nan zuwa ga shi ne, mutane su tabbatar da cewa sun kayyade ma kansu abin da Qur'ani da hadisi ya koyar. Kada a zauna ana duk abin da wani malami zai kawo maka wanda ba shi da bai kawo maka hujja da Qur'ani da hadisi ba, to ka zubar da shi.
To amma a wannan din ma yawanci har yanzu malam ke faɗa ba karatu, shi kansa in kika ce ya karanta, kamar misali anan inda nake Amurka, mutum zai karbi addinin musulunci cikin shekara guda, in mun shekara ta gewayo ku kai maganan addini in baka shirya ba sai ya kunyatar da kai, saboda yana magana kan ilimi. Alhali kuma yawanci kamar mu ana addinin gado, daga tashi a gidanku ana addini ana sallah shikenan, amma babu sauran ka iya karatun da zaka yi sallaloli da shi shikenan, to maga sauran duk magana abin da malam ya faɗa ne, saboda baka da hujja, in ma malam ya faɗa baka da hujja cewa malam bai faɗi dai saboda baka yi karatu ba.
To kwarai da gaskiya abin da nake gaya maka anan shine kaman a yanzu nan gaskiya an samu dan ci gaba akan haka, saboda an samu a da sai a ce a'a ana tashi ne kawai da ilimi kamar na Qur'ani kawai. To amma a yanzu nan ana samun ilimi na littafai sosai da sosai da sauransu. To bayan ilimi na littafai da ake samu, to a hakan ne nake ce maka, idan aka samu ilimi na littafai din nan wanda yake koyarwa din nan idan ba ya koyar akan tafarki na Qur'ani da sunna ne sosai ba, idan aka samu wani malami ne wanda yake da wani ra'ayi, to ta hanyar haka yake cusa nasa ra'ayi. To amma idan aka samu malami ne wanda yake koyarwa ga tafarkin sunna da Al-Qur'ani kawai, to ba za a samu damuwa irin wannan ba. To gaskiya ana samu yanzu ci gaba akan haka din ma, domin yanzu nan gaskiya kai ya waye ana ƙarin ilimi da sauransu, amma dai har yanzu nan dai muna da sauran aiki dai, kuma insha Allah muna ganin cewa dai za a ci gaba da samun nasara insha Allah.
Haka me za a yi na kyautata dangantaka tsakanin mabiya waɗannan addinan, tunda babu addini guda da yace a tashin hankali, amma da sunan addini ake tashin hankula, ake zubar da jini, ake hasarar dukiya da dai sauransu.
Ko a yanzu din ma akwai kungiyoyi da yawa na addinai da suka tashi suka hada kansu suna dialogue saboda a samu fahimtar juna, sannan kuma akwai kungiyoyi da su kuma suna bayan sun yi wannan dialogue sun samu fahimtar juna kuma sai su koma cikin jama'ansu suna stepping down, abubuwan da suka tattauna suna wayar da kan jama'ansu suna abin nan. To ni ina ganin wannan ne za a kara himma akai, saboda a samu fahimtar da jama'a daga fannin Krista, daga fannin Musulmai, daga fannin waɗanda ma ba waɗannan addinin suke bi ba, a samu fahimtar da jama'a cewa dukkan dai addini dai a duniya ba wani addinin da ya koyar da wani ya ki dan uwan shi mutum, ba kuma wani addinin da ya koyar da wani ya zubar da jinin wani. Duka ya kamata a tashi a rungumi juna, kuma mu gane cewa ci gabar ƙasa ya ta'allaka ne a zaman lafiya. Idan ba a hada kai an samu zaman lafiya ba, to ci gaban ƙasa lallai ba za a samu ci gaba a ƙasa ba, sai dai a samu koma baya har abada. Saboda haka ina kira ga mutane a ci gaba da tashi zuwa ana ilmantar da mutane akan lallai yana da kyau a fahimci juna, a fahimci cewa kowane addini yana kira ga abu ɗaya ne, bautawa Allah, kuma baya kira ga zubar da jini ko kuma wulakanta wani da dai sauransu. Sannan kuma a haɗa kai saboda a samu ci gaban ƙasa, idan ba a haɗa kai ba za a samu ci gaban ƙasa ba.
Masu sauraro, abinda ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya madaurin ki daya, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa, idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta samu ci gaba ba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya.
Karfe 5 saura minti 11 agogon wannan Washington DC, wato 9 saura agogon Ghana, 10 saura a Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Nigeria a mako mai shudewa.
Kotun ECOWAS ta yanke hukuncin gwamnatin Najeriya ta sake sambo da suki da ke tsare tun Satumbar bara. Lauya Maudu Bakari ya ce gwamnati na da zaɓin mutunta umarnin koko a'a.
Ba za su ce kuma sun dakatar da gwamnati, ba za su kawo wata tuhuma akwai hujjoji da suke nuna alama irin wannan ba.
Gwamnatin Najeriya ta fitar da tallan jiragen shugaban ƙasa biyu cikin 11 cikin muradin sai da kadarorin marasa muhimmanci. Shugaban hukumar bunƙasa jari Shitima Gana ya ce hakan daidai ne.
Amma wanda ba su aiki daidai, to wannan mun fahimta, gyara su zai wuya a saida su.
Ba Amurke John Fadin ya rubuta tarihin Buhari inda tsoffin shugabannin Najeriya suka yi taron tuna ɗabi'un Buhari tun zamanin soja. Shugaban hukumar hana fasa kwabri Kanar Hamid Ali ya ce gwamnati ba ta hana shigo da shinkafa ta teku ba, amma ta hana ta ƙasa don hana gurɓatacciyar shinkafa da kare manoma.
Me zai zama makoman waɗannan manoma? Na ɗaya sun rasa aiki, na biyu shinkafin da suka noma zai lalace.
Yayin da ƙasashen Afirka suka yi taron inganta cinikayya ta rota da Abuja, wasu ƙungiyoyi sun yi zaman dirshin a majalisa kan takaddamar jibirin da dogara. Nasura da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafa to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Janar Isiyaku Ahmad Dikko, jigo a ƙungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa, da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Janar Dikko.
To alhamdulillahi, wato maganar Boko Haram da suka dame mu, ka san shi sha'anin zaman duniya yanzu. Rikice-rikice ne ko ina da ina, tsakankanin ƙasashe daban-daban, tsakankanin addinai, tsakankanin kabilu da makamantansu. To shi kuma sha'anin faɗa yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin. Don duk yadda aka yi ƙarshenta sai an koma an suna a tebur ana shawara. Duba a gani wanne kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu. Kuma ya kamata kowace ƙasa, kowane wuri, kowane abu duk inda dai ko da tashin hankali yanzu ko babu, ya kamata a dubi wannan, a ga yana da muhimmanci sosai, yana da amfani a Najeriya. Banda ma maganar Boko Haram da suka dame mu, akwai waɗansu tashin hankula iri-iri a cikin ƙasar nan, wani na addini, wani na kabila, wani na filaye gona, haka dai akwai iri-iri da yawa. To kuma kusan duk yawancin yammacin Afirka, West Africa, ina tsammani suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan makarurin jama'a. To har yanzu ba a samu shan kan wannan maganar ba, ko a ina duk cikin jama'a yanzu, ko a North East ne inda ake yaƙe-yaƙen Boko Haram, ko can a kudu inda ake fama da 'yan suna riƙe da makamai. Makamunan kuma ba a san iyakarsu ba, ba a san yawansu ba, kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba, ba kuma san yadda suke samu ba. Waɗansu kila gwamnati za ta sani, waɗansu kila an sani, amma kamar ba za mu san hanyoyin waɗannan makaman ba. Su ba ake yi, ba su ake yi, me ake yi, amma akwai masu hali su suke kawo waɗannan makaman. Idan za a samu a faɗa kai wa mutane da kai su gane a wannan abin ke kawowa, to makaman nan an ba ku. Masu ba ku da dalilin da suke ba ku, ba dalilin da suke taimake ku ba ne. Dalilin ku yaƙi kanku ne, ko ku ringa faɗa da kanku ya kanku. Kuna jiwa kanku, kuna wahal da kanku, su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin, ko kuma masu kawowa ciki, su kuma suna arzikinsu, kuɗinsu suke nema. Kuma talakawa kuma ke zama waɗanda ake amfani da ku. Irin ƙasashenmu, irin saduwar ɗin nan da muke nan da nan a shiga yaƙi, kuma mu muke wahala mutane da suke faɗa. Su rinƙa sa su zanna su tattauna tukunna, ba wai a rinƙa suna neman waɗanda za a goyi baya ko waɗanda za su goyi bayansu. A'a, su fara kuhunta, su sa sulhu wajen mutanen nan, su sulhu.
Shi ma Alhaji Balaraba Musa ya ce sai an bi hanyoyin samun zaman lafiya kamar wanzar da ilimi kafin a samu zaman lafiya na haƙiƙa.
‘Yan Arewa sun yi shekara wajen 1000 da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka kilar 'yan Arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Kuma 'yan Arewa ɗin nan sun fi 'yan kudu yawa, sun fi kudu yawan ƙasa. Saboda haka abinda za a dogara da shi a Najeriya daga Arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa. To mutumin da Allah ya ba shi wannan baiwa, menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi? Ai, babban aikin Arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya, kuma arzikin ƙasar nan ya bankama. Kuma su 'yan Arewa su za su amfani da kowa saboda yawansu da girman kasansu da ma arzikin kasansu in yau za su yi abin da ya kamata. To arzikin da za a samu a kasan sai ya rufa na kudu uku. To matsalar 'yan arewa shi ne duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifinsu ba ne, domin ilimin boko muhimmi ne. To yanzu halin da ake ciki, kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko. To in ko aka ce ilimin boko ne, 'yan arewa za su sami kamar 'yan kudu ba, to ba za zo lafiya da 'yan arewa ba, nan koyaushe za su su ne a baya cikin amfanin rayuwa a ƙasar nan. Don shi ilimin boko ɗin da Allah ya sa shi ne za hanyar ci gaba da sauransu. In ana son 'yan arewa a zauna lafiya da su, su mallaki rayuwarsu kamar yadda kowane ɗan Najeriya ke mallakar rayuwarsa, to gwamnatin tarayya ta kawo ilimi kyauta ga kowane ɗan Najeriya, ba ma ɗan arewa, kowane ɗan Najeriya tun daga firamare zuwa sakandare. In aka sami yaro baya zuwa makaranta, lalle a kori iyayenshi. Kuma zuwa ilimi kyauta tun daga firamare har jami'a, kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa. Arzikin ƙasar nan ya daina gaske za a iya wannan abu. Abinda za a yi shi ne lalle a tsaya a hana saka daɓanna da cin hanci, lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi, a yi jihadi a hana waɗannan. 'Yan arewa koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku, su yi ƙoƙarin duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wani tashin hankali, balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna. Sa'anin tattalin arzikin ƙasar nan a samu adalci. Akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan. Kamar misali na maganar makiyaya, yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi ƙanƙanta ƙwarai da gaske, kuma su hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo ɗin ko su hana a yi ciwo ɗin. Shi manomi ɗan Najeriya ne, saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi. Shi kuma makiyayi ɗan Najeriya ne, yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa. To a yanzu gwamnati ba ruwanta ba ta zaɓi ba kamar da ba ne, lokacin da akwai makiyayin sha'an dabbobi, akwai labi, akwai wajen kiwon.
Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci samun cikakken bayani dangane da asusun hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar biyo bayan cece-kuce akan matsalar rashin kuɗi da hukumar ke fama da shi. A tsakiyar makon nan ne da ya shugaban hukumar Amaju Penic ya shaidawa kwamitin Majalisar Dattawan akan sha'anin wasanni cewa hukumar ba ta da kuɗaɗen da za ta iya ɗaukar hanyar jirgin sama zuwa ƙasar Zambia domin buga wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018. To sai dai ministan wasannin ƙasar Solomon Dalung ya yi da'awar cewa shugaba Muhammadu Buhari ya bayar da kuɗaɗen da za a tafi a gabatar da wasan. Amma kuma wasu rahotanni sun ce hatta da 'yan wasan ƙasar da ke taka leda a Turai da kuɗaɗen aljihunsu suka biya tikitin jirgi zuwa Abuja domin soma atisaye. Akan haka ne shugaban Majalisar Dattawan Bukola Saraki ya buƙaci hukumar da ta gabatar masa da bayanai akan asusunta tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu domin samo hanyoyin magance matsalar. A halin da ake ciki kuma, tuni da 'yan Super Eagles ɗin na Najeriya suka isa a birnin Ndola na ƙasar ta Zambia domin fafata wasan farko ta neman gurbi a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya na shekara ta 2018. Ayarin na Najeriya ƙarƙashin jagorancin ministan wasanni Solomon Dalung da shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Amaju Penic sun sauka a ƙasar ta Zambia da misalin ƙarfe 12 na ranar yau Asabar, inda kuma za su kara da mai masaukinsu Zambia a gobe Lahadi. Najeriya na fuskantar babbar barazana a rukunin nasu mai fitattun ƙasashen Kamaru da Algeria da Zambia, inda ƙasa ɗaya ce talkuma za ta sami tikitin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla ga tashin kanin labarai.
Mawakaciyar guguwar nan da ake kira Matthew har yanzu yau Asabar tana ci gaba da kasancewa babban barazana a yankin Georgia da arewaci da kuma kudancin Carolina. 'Yan sanda a ƙasar Jamus sun ce suna farautar wani matashi ɗan shekaru 22 mai suna Jabar Albakar.
To madalla gaishe kuma sauraro duka da kuma abin da ya sauke nan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku saki jimu da wasu sabbin shirye-shirye har da wato zabe ko nadi na ladan Ibrahim Ayawa. Kamun na madadin Chibahiro Dedo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Zainab Abdulrahman da ta riga masa a nan ne sahabu Imam Ali Zanda ta yi sallama da ku mu zama lafiya.